This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma iya saurare mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
To jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa. Sunana Usman Kabara da cikakkun labaran. ‘Yan sanda a arewa maso gabashin Najeriya sun ce wata mata ta hallaka kanta inda ta mutu sakamakon bam ɗin da ke ɗaure a jikinta a ƙoƙarin su ita da ‘yar uwarta na hawa mota zuwa cikin garin Maiduguri. Wani ɗan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa matan guda biyu ne kuma sun daɗe tsaye suna tare motar hawa a Jakana, wanda kusan kilomita 40 ne daga yammacin birnin. Ya ce da misalin ƙarfe 4:20 ne suka ji fashewar wani abu a inda suka ruga zuwa wajen. Suna isa wajen ne suka sami bam ɗin ya yi kace-kace da ɗaya-ɗayar kuma a yashe da ɗamarar bam a jikinta. Tuni dai masu motoci a Maiduguri suka kiyaye ɗaukar mutane a kan hanya saboda gudun irin haka. In ba a manta ba, a ranar Litinin ma da ta gabata, wata mata ta tada kanta a kasuwar kifi a garin Maiduguri, inda aƙalla mutane 30 suka mutu. Sanata Patrick Leahy na jam'iyyar Democrat ya yi kira ga Majalisar Dokokin Amurka da su marawa shirin fadar White House baya na cewa za a kai ofishin jakadanci a Havana. Ya yi wannan kiran ne a babban birnin ƙasar ta Cuba a jiya Asabar, inda ya ce hakan zai hankaɗa shirin faɗaɗa ci gaba da alaƙa na Amurka. Senator Republican Shima Dean Hiller ya bayyana cewa yana goyon bayan maganar Leahy game da shugaba Barack Obama, inda ya ce maganarsa tana bisa kan hanya na buɗe ofishin jakadancin na Havana, wanda yana ɗaya daga cikin ƙudurorinsa kafin ya bar shugabancin Amurka a shekarar 2017. Ƙasashe guda biyu ɗin dai, Amurka da Cuba, sun daɗe suna ƙoƙarin mai da hulɗar da take tsakaninsu, wadda ta taɓarɓare fiye da shekara 50 tun lokacin da shugaban ƙasar, wato Fidel Castro, ya hau kan karagar mulkin ƙasar. An dai tattauna tsakanin wakilan Amurka da mataimakin shugaban ƙasar ta Cuba, Miguel Diaz, sai dai har yanzu ba a bayyana sakamakon wannan tattaunawa ba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin mutane 200 ne suka jikkata, wasu guda 80 kuma suka shiga mawuyacin hali sakamakon wata mummunar gobara a wani waje da ake kira Water Park da ke babban birnin Taiwan. Wata jaridar shafin intanet mai suna Apple Daily ta rawaito cewa an ga dandazon mutane suna ta rawa da kuma feshin wata hoda a sararin samaniya. Daga nan ne kuma sai aka ga wuta ta turnike, an tsamo waɗanda suka jikkata a cikin ruwan Famosa tare da ba su taimakon gaggawa. Kamfanin dillancin labaran Taiwan ya ce waɗannan mutane da suka jikkata mafi yawanci sun samu raunuka ne sakamakon ƙuna da suka yi. Ana kuma ci gaba da binciken musabbabin wannan gobara. Ɗaruruwan 'yan sanda ɗauke da makamai a birnin New York na ci gaba da farautar wani da ya tsere daga gidan yari na Clinton Correctional Facility. Jami'ai sun ce makashin da aka yanke wa hukunci David Sweat yana fuskantar mawuyacin hali na guduwar da ya yi, musamman ma da yake shi kaɗai ne a yanzu, don tuni 'yan sanda suka bindige abokin gudunsa Richard Matt a ranar Juma'a. Mutane biyun sun gudu ne daga gidan yarin makonni 3 da suka wuce. Wani ɗan sandan ƙaramar hukumar Clinton mai suna David Favreau ya ce ba wata shaidar da ta nuna cewa mutanen guda biyu da suka gudu sun rabu kafin a harba Richard. Ya ƙara da cewa a yanzu haka masu neman shi David suna zurfafa bincikensu ne a yankin da aka harba shi abokin gudun nasa. Gwamnan New York Andrew Cuomo ya ce 'yan sanda sun harbe Matt ne bayan jama'a sun ce sun ji ƙarar harbi a yankinsu. fiye dai da ƴan sanda 1,000 ne suka fita farautar waɗannan mutane guda biyu da suka gudu a garin na Clinton kusa da kan iyakar Amurka da Canada har yanzu kuma suna ci gaba da farautar su. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce akwai yiwuwar cimma matsaya tsakaninsu da masu shiga tsakani a maganar makamashin nukiliyar ƙasar Iran. Ya bayyana cewa ana iya cimma matsaya nan da ƙarshen wata duk da yake dai akwai abubuwa da dama da ya kamata a maida hankali a kai. Kerry ya faɗa haka ne a jiya Asabar a Vienna inda aka fara taron kud-da-kud tsakanin ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif. Shi ma Zarif a nasa ɓangaren ya ce dole sai dukkanin ɓangarorin sun yi aiki tukuru domin kaiwa gaggaci ya ƙarƙare da cewa za su cimma matsaya matuƙar ɗaya ɓangaren ba su zurfafa buƙatunsu ba. A ƙasar Girka da bashi yayiwa da baibayi suna gab da ficewa daga tarayyar Turai kin yadda su Turan suka yi na amincewa da maganar bashin da ake neman a tallafa musu da maganarsa. Girka dai ta sami jan wa'ajin wannan lokaci har zuwa ƙarshen wannan wata na Yuni sannan sun nemi a sake jan lokacin sannan kuma a yi garan bawul akan maganar. Shugaban yankin Turai Jerome Disarblom ya ce sakamakon tattaunawar abin ne mai matuƙar baƙin ciki ga ita ƙasar. Sai dai kuma ƙasashen da suka taru a tarayyar Turai ɗin banda ita Girka sun ce za su yi duk mai yiwuwa ganin cewa sun kare dukkanin tattalin har arzikin nahiyar Turai. Babban bankin Turai za su gana a ranar Lahadi sannan Jamus ta ce ba za ta yarda da gurɓata duk wani abu da zai ɓadda ko kuma ya ɓata amfani da kuɗin Turai na bai ɗaya ba. Da ƙarshe kuma masu zaman makoki a birnin Charleston da ke Carolina ta kudu a Amurka sun binne mutane guda uku a nan garin inda suka mutu sakamakon harbin da aka yi na mai uwa da wabi a kansu. Waɗanda aka binne sun haɗa da Cynthia Hodge, Tawanza Sanders da kuma Susie Jackson.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa.
Yanzu ni malami ne ke mai karanta suwa a kalla na shekara 27 ina karantar da islamiyyar mata. Hajiya waɗanda suka yi mu na sauƙin mu karantar su gane su ne matan da suka yi boko. Sai mu karantar da local man namu mu karantar sai mun gaji su kasa fahimta amma yab boko nan ta ki shekara guda sai ta zama malama.
Muryar Sheikh Aliyu Laddabun za aka je yake magana kan muhimmancin ilimin iyama ce. Wani dan majalisar dattawa ya bada gudumar na'urori masu kwakwalwa ga makarantar tsangaya. Wani tsohon dan jarida Muhammad Haruna kuma ya shawarci shugaba Buhari ya maida hankali sosai kan harkar ilimi. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Dan majalisar dattawa mai wakiltar shiyar Huntuwa Sanata Abu Ibrahim ya bai wata makarantar tsangaya Hibzur Rahim da ke Huntuwa kyautar na'urori masu kwakwalwa da aka kiyasta kudin su ya kai naira miliyan 10. Wannan gudumawa cika alkawari ne dan majalisar ya dauka a bikin yayi dalibar tsangayar da aka yi a baya. Wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Huntuwa ya ce sanatan ya kuma ce ya bada gudumawa ce saboda hakan zai kara daliban kwarin gwiwa su dukufa neman ilimi. Malam Kurushi Muhammad shine shugaban wannan makaranta ta Hibzur Rahim ga abin da ya ga Zaharuddin kan wannan kyauta.
To wannan alkawari da mai girma sanata Abu Ibrahim wanda sanata ne mai wakiltar wannan zon namu na Huntuwa ya dauka mana lokacin da muka yi bikin yayi daliban na zai ba mu computer center. To alhamdulillah ya cika sanata ya aiko da wakilai waɗanda suka taho da waɗannan kayayyaki da suka hada da tebura wanda ake dora computer guda 17 da kujerunsu da fankoki manya guda biyu da na'urar sanya guri watan AC da kuma ainihin ita computer din guda 15 set 15 kenan. Sannan kuma bugu da ƙari mai girma sanata ya aika mana da wannan solar panel abinda ke bada hasken rana ke amfani da hasken rana da kuma charge na battery wannan computer din inverter kenan da kuma server da photocopier da printer da abun binding machine da scanner wanda ba abinda zamu ce sai mu miƙa godiyar mu. Sannan kuma muna waɗanda suke da kan layi irin nashi za su rinka yin irin wannan waɗanda suke a bangaren majalisa bangaren mulki da sauransu kamar yanda ake samun masu hannu da shuni suna taimakawa irin waɗannan makarantu to su ma muna ƙara kira gare su akan cewa su rinka lura da irin abin da irin waɗancan bayan Allah suke fita waje su samu su kawo su giraya irin waɗannan makarantun sannan kuma muna ba su ilimi na addinin cikakke sannan kuma muna ba su ilimi na zamani saboda ka wannan abu da sanata yi mana kamar ya ƙara mana ƙaimi ne ya ƙara ɗaukaka wannan ƙoƙari namu wanda ya kawo mana wannan waɗannan na'urori damu muna tunanin ya za mu yi ɗaliban mu su koya to alhamdulillah ga abu ya zo har gida
ga waɗannan maƙudan kayayyaki da kace an baku wani lokaci za a ga ana sakace don barin su su lalace to ta yaya za ku dau mataki ganin cewa wannan lokaci ne ku fara samu irin waɗannan kaya
kamar yanda ka zo muka nuna maka kuma zan ta mu nuna maka kowa na fara tattaunawa da malaman makaranta wa za mu yi bakin kokarin mu dauki mataki mai tsauri akan wannan farko za mu samu cikakken kwararren masanin wannan bangare wanda shi za mu hannanta mu wannan kamar yanda ka sani wannan wani abu ne ya kawo mana ba wai kawai ma a samu ilimi ba kawai har ma zai ƙara buɗe hanyar dogara da wannan makarantar take
kamar ka ce ya baku wato kayayyaki waɗanda za su hada ku su sada ku da yanar gizo wato internet to wannan internet za ku ban ma 'yan makaranta su kaɗai ne su yi amfani da ta ko ku za ku dan rage wani abu domin su ma mutanen gari su ma su amfana
kamar yanda na dan faɗi a baya kaɗan wannan kaya da ya bamu za mu buɗe wannan bangaren musamman na yanar gizo ɗin nan na internet za mu buɗe training da farko duk malaman makaranta za mu ba da dama a ba malaman makaranta training akan computer da shiga yanar gizo sannan za mu kashi na biyu kuma za mu fara ɗaukar ɗalibai daga cikin ɗaliban mu sannan idan abin ya tafi muka ga tahiyar shi za mu buɗe har ɗaliban wasu makarantu za mu gayyace su su ma su zo su shiga da sauran mutanen gari su zo su shiga su ma su rinka samun wannan abin kaga da nan ma mu za mu dan samu kuɗin shiga ga makaranta
mai fata ku ga shi wannan sanata wanda lallai ya dau alƙawari ya ba kwatanta wannan muhimmancin alƙawari da ya cika mu
ya bi umarnin Allah tabaraka ta'ala ai alƙawari abin tambaya ne duk wanda ya dauki alƙawarin zai aiwatar da wani abu to yana da kyau da manya aiwatar da shi to alhamdulillah wannan bawan Allah ya dauki wannan alƙawarin kuma gashi ya cika mana muna godiya gare shi
Muhammad Rabiu Abdullahi Dikki dalibi ne a wannan makarantar tsanga ta Hizbul Rahim ya ce a matsayin su na dalibai za su bi dukkanin mai yiwuwa domin wajen kare waɗannan kayayyaki daga lalacewa a kwanakin baya ne sanata Abu Ibrahim ya alƙawarin zai ba ku su kayayyaki na na'ura masu amfani da kwakwalwa ki an kama ku
lalle hakika an kama wannan kayayyaki an zaka ma suna a gaban mu mu dalibin wannan makaranta muna kallon su wasu ma an fara hada su
matsayin ku dalibai wannan abu domin ku akai ta yaya za ku ko kare waɗannan abubuwa daga lalacewa
akwai matakan da muke shirin dauka a yanzu saboda malaman mu sun hadu sun yi shawara akan matakan da za a bi kuma sun fara gaya mana irin matakan da za a ba a tsare su saboda su amfane mu kuma su amfane kannan mu kuma su amfani ƴaƴan mara za mu haifa haka muke fata take gaba daya
to ya kake ganin tasirin ita wannan computer a wannan lokaci na ku na karatu
lallai alhamdulillah yanzu duk abubuwa sun canza na zamani saboda da wasu abubuwan sai a rubutu amma yanzu kana gida kana da computer ka sai ka zo kai abubuwan da za a dade ana yin su a wancan lokacin saboda kan za a samu wani cigaba ne wanda computer take tasiri a wajen ilimi da harkoki na kasuwanci da sauransu ma duka
eh suna na Ramatu Yusuf
to ga kayan na'ura mai kwakwalwa wani bawan Allah ya tallafa muku domin amfanin kanku me zaki ce dangane da waɗannan kayayyaki
wallahi mun gode mu Allah da Allah ya sa wa'annan abubuwa aka taimaka mana da su saboda cigaban ilimi da ayyukan da zamu yi da su a cikin makarantar nan
za su yi muku amfani
sosai amfani ma an kaji ma amfani ai ɗaya kenan za su yi mana amfani ta kowane fanni game da karatun mutum da makaranta aka ba to alhamdulillah zai amfane mu zai amfani ƴaƴan mu kai har ma da jikokin mu da waɗanda suke neman su ƙari da wannan makaranta
sanata Abu Ibrahim ya ɗauki wannan alƙawari ne a lokacin bikin yaye ɗaliban tsanga na ita wannan makaranta ta Hizbul Rahim a bara inda yanzu haka kwalliya ta biya kuɗin sabulu sakamakon cika shi wannan alƙawari da sanatan yayi Zardin Sani Funtuwa Sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Wani malamin addinin Islama Sheikh Aliyu Laddabunza ya bayyana ilmin ɗiyamace a zaman ginshiki wajen ci gaban al'umma. Shehin ya bayyana haka ne a wata laccar da wata ƙungiyar matan musulmi suka shirya a birnin Kebbi dangane da watan azumi. Ga bayani da shehin yayi wa Maryam Ato Muhammad.
Ilmin ɗiyamace wajibi ne saboda mu asalin mu Al-Qur'ani wanda Allah ya kallafa mana namiji addini da rayuwa. Haka nan Allah ya kallafa ma mace ta yi addini kuma ta yi rayuwa. Akwai wazifar da aka dora mace irin ta kula da yaya, kula da dukiya, gida da sauran abubuwa amanoni ne waɗannan in babu ilmi ba za su iya gudana ba. Don haka ya zo a cikin hadisai da dama na cewa bai da ilmi farilla ne ga kowane mutum musulmi. Ke ga ai mace duk musulma ce ko? Don haka shi ilmi hajiya wajibi ne ga kowane mutum musulmi ya nemi ilmi. To keɓance ita mace saboda an dora mata wasu haƙƙoƙi. Na farko dai tana ƙarƙashin wani bayan ibadar da aka dora mata ta Allah. Kuma tana ƙarƙashin wani da yake idan bata bayar da haƙƙoƙin shi ba tsiranta yana da matsala gobe ranar tashi alƙiyama. Sannan mace ita ce makarantar yara matasa farko. Maluma sun ce al'umma madarasatun idza adatta uwa makaranta ce ita da ita ce yaro ke koyon abinci shin abinci da ita ce yaro ke koyon shabin sha da ita ce yaro ke koyon satuwa da ita ce yaro ke koyon mu'amala don haka sun akai a ce mata matan nan ita kanta tana da ilmi haƙƙoƙin ubangiji da haƙƙoƙan mijinta da haƙƙoƙan abin da aka jingina mata dole tana da makwatta dole tana da iya dole tana ana koyi arzikin da za a bari ga hannunta idan bata yi ilmi ba wadanga abubuwa ba ya sarrafa su ke bance kamar irin rayuwar mu ta yau ilmin zamani ya zama wajibi yau ga ɗiya mata don lalurar Allah ya jingina mu gare ta an kai lokacin da in haihuwa ta za a yi hajji a asibiti za a tafi in ma ciki ba a heshi ba yanzu ana son da ciki ya kai wata hudu ana son kullum mace tana asibiti sannan hajji a ɗiyanmu muka kai makaranta kuma muna son su yi karatun ga saboda mun ga alfanu yanzu ni malami nake mai karantar suwa akalla na yi shekara 27 ina karantar da islamiyan mata hajji a waɗanda suka yi mana saukin mu karantar su gane su ne matan da suka yi boko sai mu karantar da local man namu mu karantar sai mun gaji su kasa fahimta ta amma yab boko nan take shekara guda sai ta zama malama don haka ni abin da nika gani lalle ya zama wajibi duk da Allah da ya fadi kwarai ya ce almu'minuna walmu'minat mu'minai maza da mu'minai mata duk inda Allah zai ambace su zai hada su tare kuma sannan aka ce ilmi wajibi ne ga kowane mutum to ilmi ai in baka san duniya ba baka neman lahira hajiya duniya kai aka zama wajibi ka nemi sanin duniyar da kake ciki idan baka san yanayin duniyar da kake ciki ba yau bidan duniyar ka cikin wannan yanayin in baka san duniyar ba to bidan lahira ka tafi cikin duniyar nan matsala gare shi don haka hajiya ilmi na diya mace wajibi ne wanda ilmin namiji yake kuma ilmin gana boko muna nan muna ta fafatuka abinda dai muka so roko gyara abinda ke raza na wasu na farko dai su mutanen kauye wani lokaci rashin kula gwamnati tana daga cikin abinda ke raza na mutanen kauye saboda mahi yawa kular da ake ba makarantar birni ba kauye a waita so sannan kuma ba su samu wani tanyo daga gwada diya in suka yi karatu ai kokari ta kowace hanya su zama wani abu ba inda za a yi a tanya ihila yawar ɗiyan mutumin birni aka tanyo ta samu ɗan wani abu in ta yi su ma ɗiyan kawa in suka kai ga ɗan wani abu za a tanya a yi adala ba a ce wa a yau abu samun mukami yara ta yi ga kawai wanda adda galihu ba inda za a yi adala a ce duk wanda adda ilimi ana kokarin a ce daidai yake da wani ko da ɗan ƙauye ne to za wannan zai ƙara jan hankalin makauyawa ai abin da ya taimaka ga boko arewacin Najeriya lokacin nan ai mahi yawan mutane kiyawa sun kai lokacin tura amma sai tura sai su ɗauki ɗan gidan basara ake su je su ilmi su bashi ilmi su taho sai a bashi mukami babba kayan ajima to waɗanga mukamai sai aka ja hankalin mutane da su kowa sai gane boko ga ciyar da muhimmanci to su ma ɗiyan kawa ya kamata a rinka yi musu haka nan kada a ce mutu yayi boko bai da galihu shikenan sai ya dawo da yan takardu babu wanda ka tonyo ne wannan zai taimaka a ja hankalin ɗiyan kawa in suka ga wata ta dawo da dan mukami tana tanyon gidansu ko ba haka ba ta gina gidansu ta dan samu dai taimako zai sa gobe ɗiyan makwata kowa ya kokari ya ga ya ta yi boko
Malamin ya yi kira ga iyaye da su baiwa ‘ya’yansu mata damar neman ilimi kamar yadda suke baiwa ‘ya’ya maza. Ya ƙara da cewa ilimin ‘ya’ya mata shi ma babban ginshiƙin cigaban al’umma domin mata ne suka fi taka rawa wajen tarbiyyar yara.
Yanayin da muke ciki yanzu yana gwada mana wajabcin kowa yi kokari ya shi ta yi boko saboda suna gani yanzu zamanin da ake ciki in mutum yana gona mata shi ita ma matsayi gare ta na gona mata ga jiha in mutum yana kansula haka mata shi take to wannan yana gwada mana ya kai lokacin da yanzu in baka da ilimi kowa bai iya mu'amala da kai don haka dai abin nake kira nan ga yana ja hankalin malumman mu na addinin musulunci don suna da wasu suna daga cikin ba su da wayewar da ke sa wannan abin na gurbata ina ja hankalin su kansu su tanya saboda ana ji maganar malumma su tanya hanya wajen ganin wajen wa'azi da hudubobi su waye kan mutane ba wai boko lalaci bane. So da yawa muna da malluma yan boko na sun kai ga matsayi na boko, amma kuma mu suna tanyun mu waje al'amarin da'awa ke banci. Yanzu Hajiya ta runga namu ai ke ji wannan Hajiya da hadisan take ta ja ko idan ba ta hadan wannan karatu ba za a kai ga wannan. Don haka da ina ji hankalin su malluman ta kon su yi kokarin tarbiyantar da mutanen kauye duddun malami kowa na ji magana sai in basara ke ne yana da malami, in mutumin birina yana da malami, in mutumin kauye na yana da to yau masu azi suna da tasiri kwarai. Ina ji hankalin yan uwana malamai su tanya ga wa bakauyawa bayani na muhimmancin ilimi har da yayansu bai hana a aure. Ai ga sunan suna cike da suna tare da mazajin su, don haka boko bai hana aure. Sannan abin nan da ake samu na wayewa da kwayata addini in boko zai tanya a kai da zamani ce zamani, kuma ana son mutum ya zama basira. Annabi ya ce mutum ya zama basiran bi zamani. Mukbila ala sha'ani ya ce mutum ya yi kokari mai huskanta sha'anin sa da ya gano shi, kuma ya zama masani ga addin da zamanin sa da yake ciki. Don haka ke ga wajibi ne da mani da marace kowa ya yi kokari ya ce zamanin sa da yake ciki yana da lura, yana da sanin yanayin da ake ciki da yadda ake ci gaba da abin da ke kawo na kasa ga rayuwa. Kuma wannan in ba shiga makarantun nan ba gaskiya abin abin da muke roƙo mu ji hankalin hukuma, dole a rinka samun kula kyakkyawa. Gurgudu ita ma hukuma ya kamata ta ji ajiri makarantun nan mu tun daga birni har kawai sun samu matsala. Don mawadata yanzu mahiyawa ɗiyansu ba su karatu ga makarantun nan gwamnati, za su keɓance ɗiyansu da ilimi na wasu makarantun ne ƙasashen waje ko keɓantattun makarantun. Wannan yana da bukatar hukuma ta yi ma'adalci. In aka ga dan basarake ko dan gwamna ko dan ciyaman cikin makaranta zai kara ma mutane shi ya karfi na farko kenan. Sannan kuma na biyu a ba makarantun ne muhimmanci, a ba su abin da suke bukata, a ba su irin malluman da suka dace. Ka a dauki dai mutum an dai bashi amma Allah san bai sani ba, ya zo diya su yi shekara bakwai Hajiya babu ya rubuta sunanai, wannan bala'i ne shi ma. Don haka Allah Ubangiji mu na jagora ya taimaka.
Maryam Abdul Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Wani sanannen dan jarida Muhammad Haruna ya yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya maida batun ilmi ya zama jigo cikin batu da zai baiwa muhimmanci a gwamnatinsa. Na tambaye shi dalilin da ya sa ba da wannan shawara.
Akwai duk abin da mutum zai yi mai da ilimin shi ai magana ma ya yi shi ne saboda mata so ba.
To
kamar yan adinance ya yi kuskure a gura ne ma ikra shi ne farkon abin da aka kaya mana. Annabin sallallahu
alaihi wasallam
saboda in ba ilimi ya ba ai
aka. To amma Malam Muhammad Haruna ka san arewacin Najeriya in ka ce magadan ka dauko magana da yan ace gidan za su ce ma ai karatun addini ne Allah ya ce ayi.
A'a to dai addini lokacin da aka ce a cikin najin hadisan Annabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam
akwai inda aka ce ka je ka nemo addini ko da birnin sun ne, kuma na san lokacin jilar a birnin sun ban zamani suna da musulmi da yawa haka. Amma kowa ya san abin da ake kira civilization sin suna cikin daga inda aka fara, inda wayansu abubuwa wasu na'urori daga can aka fara kirkiro shi. So an ce ko me za ka yi ko ilimi ko birnin sun za ka kaje ka nemo shi.
To amma me yasa
za ka yi ba magana addinin musulunci ba ne kawai ko lokacin na ai ana neman addinin su kaga rana su menene abin da ake kira ɗaya da turanci kenan ne suna shi da turanci wanda za ka ta gano yadda su rana su ƙasa Mars Neptune da sauransu duk waɗannan astronomy yana cikin abin da ake ta koyan ilimin shi lokacin. Amma ya kasu astronomy kuma shi ba ilimi ba addini ba ne kawai.
Duk da haka me yasa kake gani ilimin yake samun turjiya a arewacin Najeriya musamman?
To sakaci ne da namu wanda zan ce magadan Sardauna da ni na tuna lokacin muna yara wajajen 1957 lokacin da na shiga primary school. Lokacin an ba ilimi muhimmanci kwarai da gaske. Ina tuna lokacin muna makaranta za a ga da 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan attajire da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan manyan maluma duk ajinmu ɗaya. Saboda an ba abin ilimi muhimmanci, an zuba kuɗi sosai ba dole sai an yi wani daban na masu kuɗi daban na wanda suke da hannu da shuni daban ba, saboda an ɗauki abin da ya muhimmanci malamai duk kowa sai ya ɗauki yaran shekai don ya san zai samu ilimi ya gwargwato. To irin muhimmancin da aka ba shi kenan shi ne kuma muke amfani da yau. To ya za an wayi gari daga baya an yi sakaci sai ka ga mutum ya je ya gama secondary kai har university ma, don na yi koyar a university shekaru 8 ne na baya da suka ganci. Wani ka ce yana university yana ya kusa ma tafiya ya kusa kare university amma an rubuta maka turanci wallahi sai kai kuka. Bai iya turancin ba kuma abinda ma ya zo koya ma bai gane ba, saboda ba tushen da za a bashi na primary school da za a bashi na secondary school ba a bayar ba. Amma ni na tuna muna primary school na iya zana taswirar duniya gaba daya ba wai na Najeriya ba kawai, kuma an koya mana tarihi yadda su manyan mu na da su Shehu Usman Dan Hodiyo kasan Yarbawa ne duk yadda aka yi har aka suka kawo inda suke. To yanzu duk ba wa irin wayannan.
Wannan kasida da ka rubuta me yasa ka rubuta shi?
Ne saboda ba yadda za a yi yadda irin abubuwa suka baci suka lalace a Najeriya in ba mun ba ilimi muhimmancin da ya kamata ba yadda za a yi ya gyara shi. Kuma ni dan na magana mai ilimi ba wai ilimi kawai na kasani ba, da na tarbiyyan da na kasan yadda za ka yi aiki, don shi ma harkan tarbiyyan shi ma yana da muhimmanci. So za a ga mutane sun san aikin amma saboda ba su da tsoron Allah a zukatansu ba su da wani tarbiyyan da ya kamata su yi wannan aikin da shi, sai ya ga sun san abin da ya kamata su yi amma ba za a yi ba. To wayannan duka azaba da duk ana koyar da wayannan, wanda yake an dauki malami da muhimmanci sai ga shi iyaye ma ba sun yadda ma malami ya tarbiyyar mutu da mamansu da yayansu, amma yanzu duk komai ya taɓarɓare hata a gida ma ba a yi bare kuma malam wayansu ma malam ya dan hukunta yayansu sai su je makarantar su je suna musu.
Masu aro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Kibahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
A gaida Sahabu da tawagarsa, kada dai ku sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
‘Yan sanda a Arewa maso gabashin Najeriya sun ce mata guda biyu ‘yan kunar bakin wake sun mutu sakamakon bam ɗin da ke ɗaure a jikinsu suna ƙoƙarin hawa mota zuwa cikin garin Maiduguri. Wani ɗan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa matan sun daɗe a tsaye suna jiran mota a Jakana, kimanin kilomita 40 daga yammacin birnin. Ya ce da misalin ƙarfe 4:20 ne suka ji fashewar wani abu, inda kuma da suka je wurin suka tadda matan sun mutu, ɗaya ta yi kaca-kaca, ɗaya kuma bam yana ɗaure a jikinta wanda bai kai ga tashi ba. Sanata Patrick Leahy na jam'iyyar Democrat ya yi kira ga Majalisar Dokokin Amurka da su mara wa shirin White House baya na buɗe ofishin jakadanci a Havana. Ya yi wannan kiran ne a birnin ƙasar Cuba ɗin inda ya yi ajiya Asabar, inda ya ce hakan zai hankaɗa shirin faɗaɗa ci gaban alaƙa da Amurka. Sanatar Republican Madin Hila ya mara wa Leahy baya da cewa maganar shugaba Barack Obama tana bisa hanya na buɗe ofishin jakadancin a Havana. Haka zalika kimanin mutane 200 ne suka jikkata, guda 80 kuma suka shiga mawuyacin hali sakamakon fashewar wani abu, wanda kuma daga baya gobara ta tashi a wani wuri da ake kira Water Park da ke wajen babban birnin Taiwan. Wata jaridar internet mai suna Apple Daily ta rawaito cewa wannan abu ya faru sannan kuma an yi raye-raye kafin wutar ta tashi.
To madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Dedone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, da injiniyarmu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.